والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna sake miƙa godiyar mu ga Allah Ta'ala wanda ya kawo rayuwar mu yau wuni na 16 cikin watan Sha'ban Hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da 15 ga watan 2 miladiya ta 2025. Yau ma ga cikin ikon Allah da yadda da ya gare shi, za mu ɗora karatunmu a daidai yadda muka tsaya a cikin wannan littafi mai albarka na Umdatul Ahkam wadda babban malami Al-Maqdisi ya wallafa shi tare da sharhin littafin mai suna Iqadul Afham. Wannan kuma shi ne zai zama darasinmu na 61 a cikin wannan littafi. Muna roƙon Allah Ta'ala ya muna muwafaka wajen faɗa da aiwatar da abin da yake shi ne daidai. To idan ‘yan uwa ba su manta ba, mun tsaya akan hadisi mai lamba ta 145 a nawa ubun littafi, shi ne hadisin Jabir, wadda wancan sati mun fassara hadisin. Muka ce in Allah ya kawo rayuwarmu wannan rana, za mu ɗora mu ji jawaban ko jawabin da malamin sharhin wannan littafi ya yi dangane da wannan hadisi. To za mu fara da ma'anil kalimat, ma'anonin wasu daga cikin kalmomi da ainihin malam ya fitar a cikin ainihin wannan hadisi. Kalma ta farko mutawaqqi'an, ya fitar da wannan kalma ai mu'tamidan, ma'anan ya dogara akan wani itace ko kan wani sanda. Sai hadabu ai kudu, shi ne kamar makamashi ko kuma kalmami wanda za a yi amfani da shi wajen ainihin mai sanyawa wuta ta kunnu. Da aka ce an ga cewa mafi yawan mata haɗabu jahannama ne, su itatuwa ne ko ainihin kalmami ne ko ko makamashi ne na wuta. To kalman haɗabu ɗin shi ne ce ai kudu, shi ne itatuwa ko ainihin abubuwan da ake fura wuta da su. Sannan sai kalman jahannama, cikin hadisi ya fitar da kalma ta jahannama. Me ma'anarta? Sai ce ismun min asma'in nar, yace jahannama suna ne daga cikin sunaye na wuta. Wuta tana da sunaye daban-daban ko? Tana da mai ainihin ƙofofi guda 7. Waɗannan ƙofofi guda 7 ɗin kuma su ne sunayen wuta ɗin. Kowace wuta akwai, da haka ɗaya daga cikin sunaye na wuta shi ne jahannama. Kuma a ce akwai safara, akwai lazza da sauransu. Daba ta mawaita, akwai sa'ira ko? Yawwa, akwai hawiya, akwai mai. To duka waɗannan sunaye ne daga cikin sunaye na wuta. To malam ya ce sun biyar bizalika, an ambaci wuta da suna jahannama don mai isa, ya ce libodi ƙariya, saboda nisan zurfi da take da shi. Mana idan aka ɗauko wani abu aka saka a wuta, to babu wanda ya san ranar da zai isa ya faɗa cikin wutan. Shi sa wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare da sahabbai sai suka ji wata ƙara. Da aka ji wannan ƙara sai zamana mai asalin manzon Allah sai ya jawabi cewa ai wannan wani dutse ne da aka jefa shi a ramin wuta shekaru masu yawa, sai yau ya kai ƙarshen wuta. Shi ne suka ji ƙarar. Kaga an ambaci wutan jahannama saboda me? saboda tsananin zulfi da take da shi, shi yasa ake kiranta jahannama. Allah ya raba mu da ita. Daka waqila, wasu malami suka ce li gazali amriha, saboda tsananin kaurin al'amarin wuta, saboda yadda wuta take shi yasa aka kiranta jahannama. Abin da zai karantar da mu wannan shine hadisi ya tabbata cewa wuta ta kai kuka wajen Ubangiji Ta'ala, tace ya Allah an kunna ni na furu ina kala kaza, na koma kala kaza, daga nau'i kaza na koma nau'i kaza, har sai da wutar ta koma ta zama baka girin, sai aka sa aka kule ta, dan haka babu abin da za ta ci sai da mara tana cutar da kanta. Shi ne ta nemi Allah Ta'ala ya ba ta izini ta huta, ta dan samu dama. Shi ne Ubangiji Ta'ala ya ce an ba ta izini ta dinga numfashi sau biyu. Wannan numfashi na wutan jahannama da aka ce ta yi shi ne lokacin sanyi da lokacin zafi, wannan numfashi ne na wutan jahannama. Da kun ga dan adam ya kamata ya nemi tsari da wuta, Allah ka raba mu da ita. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa mu yawaita neman tsari da wuta, musamman a wasu lokuta, kamar wani lokaci, kamar lokaci bayan sallar magariba da bayan sallar asuba. Ya ce ka nemi tsari, Allah ya tsare ka daga wuta. Idan an idar da sallah cikin nau'in azkar da ya koyar, ya ce ka nemi Allah ya tsare ka da wuta har sau bakwai. Ya ce Allahumma ajirni minan na, Allahumma ajirni minan na, Allahumma ajirni minan na, sai ka faɗa sau bakwai bayan sallar asuba da kuma bayan sallar magariba, saboda bala'in da ke cikin wuta. Allah ka raba mu da ita. To malamai suka ce an ambace ta da jahannama saboda tsananin zurfi da kaurin al'awarin ita wuta din, da aka shi sa aka ambace ta da suna jahannama, kuma saboda tsananin zurfinta. Munta ya tabbata kamar yadda na faɗa ɗazu cewa tun wani lokaci Allah Ta'ala, manzo Allah ya ba da labari an saki wani dutse amma bai isa ya shiga cikin wutan jahannama ba, sai da ya ɗauki wasu shekaru masu yawan gaske, sannan ya isa ƙarƙashinta ya faɗa aka ji kuma. Kun ga ya kamata ɗan adam ya nemi Allah ya tsare shi, kuma ita wutar saboda irin bala'in da take ciki, ita da kanta ma ta nemi izini, Allah ya ba ta dama ta huta. Wannan duka an tanade ta don mutum ne da aljanna. Wayannan abubuwa su za su karantar da ni da kai ka gane waye mutum. Idan ka ɗauki duniya a yau, idan kana so ka fahimci mutum ya gagara, to ka ɗauki duniya sai ka kalli ƙere-ƙere da ake yi na makamai nau'i daban-daban, ba taɓa yi wayannan ƙere-ƙeren don wata dabba ba, don wa ake yi? Don mutum. Kaga za ka gane mutum ya gagara. Allah Ta'ala ya tanadi wuta, ya yi mata duk irin wannan tanadi saboda tsayar mutum. Ya kamata mu yi taka tsantsan da rayuwa a matsayinmu na bayin Allah, mu yi ƙoƙarin bin Allah. Allah Ta'ala ya taimake mu. Taka wuta ta kai kuka wajen Ubangiji, Ubangiji ya ce ya ba ta izini ta dinga numfashi sau biyu a shekara. Shi sa manzon Allah cikin hadisin sai yake gaya mana ce idza stadda al-haru fa abridu bis salati, idan rana zafin ta ya tsananta to ku sanyaya sallah. Ba yake nufi da sanyaya sallah, mara ku dan tura lokacin sallah gaba, kar ku yi shi a lokacin da rana take da kaifinta, take da tsananin zafin, ku dan tura lokaci gaba don ranar zafin ta ya karye, sai a samu yadda za a yi sallar cikin aminci da nutsuwa. Zai ce fa inna shiddatal harri min fihi jahannam, lalle tsananin zafin rana ɗaya daga cikin numfashin wutan jahannama. Allah ka raba mu da ita. Sannan sai ya ce ash-shaqatu, mai ash-shaqatu ya ce ai ash-shaqatu wa hiya tawjih min ash-shay'i li talab al-idalati, shi ne ya ce shi ne fuskantar da mutum. Aje ba an ambaci mata da annabi ya ce mata da yawansu an ga su makamashin wuta ne da mafi yawansu sun fi. Wata sai ta yi ƙarfin hali ta ce walima ya Rasulallah, don me yasa aka ce mu mata mu ne mafiya yawa a wutar jahannama? Ba sai annabi ya ba su labari ya ce mai tuksir na shakata, kuna yawan kai kuka da yawan godiyar Allah da yawan mutuncewa mazajenku. Miji bai taɓa yin abu ba ku yaba masa, kullum kuna cikin bai yi dalili ba, bai kyautata ba, bai yi kaza ba, bai yi kaza ba. To a wannan dalili manzo Allah ya ce yana daga cikin abin da zai sa mafi yawan mata su shiga wuta. Sannan sai ce bayan nan wa tukfirna al-ashira, al-ashir anan yace ay az-zawaj, su ne mazaje suna butulcewa mazajensu. Kaga butulci ai ba wanda ya kai mace butulci. Bayan dalili shi ne kun zauna shekara 20, 30, 40 da ita, kullum kana faɗi tashi. Ranar da aka samu ƙaramin kuskure sai ta ce ba taɓa ganin alkhairi tare da kai. Kaga wannan ayar mutunci ne. Duk alherin da mijin ke miki, ki ce ba ki taɓa ganin alheri tare da shi ba. To bisa wannan dalili manzo Allah ya ce za su shiga wuta. Da kuma me abu na biyun shi ne koyar da zage-zage. In ka ji yaro yana narka ashar a cikin gida, to ashare-ashare da ake yawanci ba daga wajen mazaje ba ne, yawanci daga wajen mata ne. Su ne suke da wannan lokacin da za su dinga ruga ashar, suna yin abubuwa da sauransu. Sannan sai ta aqra'ihin, bai wani ai jam'u qardu wa huwa ma yata'allaqu fil udhni min al hulli, yan kunne kenan abinda ake ratayawa a kunne na kayan ado. Daka wannan shi ake nufi cikin hadisin da yace mata ku yi sadaka domin an kula babu yawancinku ko makamashin wuta ne. To sai mata suka dinga cire, wata ta cire sarƙarta, wani ta cire ainihin warwaranta, wani ta cire mundun wanta, wani ta cire ɗan kunne, suna ta jefawa a kan mayafi ana ta karɓan sadaka. Da kun ga wannan yana daga ciki. To me fa'idodi da malam ya fitar a cikin wannan hadisi, hadisin Jabir wanda muka karanta shi wancan sati, shi ne ya ce alfawa'id, wasu daga cikin irin fa'idodi da aka fitar ya ce annal mashru'a fil yawmil idi albada'u bis salati summa alkhutba, ya ce abinda aka shar'anta a ranar idi shi ne farawa da sallah. Idan mutum ya je filin idi, abinda ya fi zama a shari'a shi ne abinda za a fara yi shi ne sallah. Albada'u bis salah, a fara da sallah. Bayan sallah ai idan da sallah summal khutba, sannan sai kuma a yi wa mutane khutba. Limami ya tashi ya yi khutba ya karantar da mutane irin saƙon da yake so ya isar wa mutane. Wannan shi ne fa'ida ta farko. Hadisin daga cikin abin da ya koyar kenan cewa mai an shar'anta fara yin sallah ranar sallan idi, bayan an yi sallah sai kuma a yi khutba. Fa'ida ta biyu, mashru'iyatul khutbati yawmal id, an shar'anta yin khutba ranar idi. Wa annaha sunnah, kuma yin khutba sunna ce, laysat biwajiba, ba wajiba bane, amma dai an so. Abinda aka ce sunna shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mutane. Dan haka dukkan musulmai sun tafi akai ana yin sa. Na wata fahimta. Yawa, yace laysa lil idi adhanun wala iqama. Sana abu na uku mun fahimci cikin hadisin cewa a sallar idi ba a kiran sallah. Sannan ba a mai ba a iqama. Ku gane wannan. Ko bayan wannan kun ga ba a ce za a yi wani abu ba. In mutum ya je masallacin idi ba zai yi nafila ba.
ya je kawai shimfiɗa sallarsa zai iya zauna ya jira zuwan liman. Liman yana zuwa shikenan shi kuma sai ta da sallah. Daka ba a yi wata sallah ta nafila ranan a wannan lokacin. Sannan qala ibnul mughni, Imam Mughni yace la na'lamu fi hadha khilafun mimman ya'taddi bi, yace ba mu san wani sabani ba tsakanin malamai akan wannan cewa me ba a irin sallah ba a ikama, babu wani malami da ya kawo sabani akan wannan. Ba ka san irin wannan matsaloli ba za a taɓa barin su haka kawai ba, dole wani sai ya kawo wata fahimtar. To duk da haka bayan ya kawo maganar nan ta Al-Mughni, to amma kuma sai ya ce ikhtalafal ulama, malamai sun kara wa junan su fahimta, hal yunadi laha bis salati jami'a, shi in an je sallar idi za a iya yin kiran sallah da ake wa sallah wadda ba sallah ta wajibi ba. Kamar yanzu misali, ya kawo misali ya ce me faƙila yunadi laha, ya ce watakila wasu malami sun ce za a yi mata kiran sallah, amma wani irin kiran sallah, sai a ce mata mai assalatu jami'a, sallah tana tattara mutane. To a wani lokaci ake irin wannan kiran sallah, lokacin da aka samu kusufi. Kusufi shi ne ko dai rana ta kamu da jinya, abinda mutum da yake kira eclipse of the sun, ko kuma wata ya kamu da jinya a ce eclipse of the moon, na ba ta fahimta, wanda shi ake kira kusufi. To idan aka samu kusufi, daga cikin abin da manzon Allah yake yi, zai zo ce wa Bilal in akwai matsala, manzon Allah yakan sa Bilal ya ce musamman ma in wani abu ne tashin hankali, ya zama manzon Allah, manzon Allah yakan ga Bilal ya ce arhina ya Bilal, arhina ya Bilal, sama mana hutu. To in ya ji manzon Allah ya faɗi wannan, sai ya ce as-salatu jami'a, sai ga sahabbai sun taru sai a tada sallah. Shi yasa manzon Allah ya ce a duniya, iya duniyan nan abu uku ne kawai yake so a ciki, yace hubbiba ilayya min dunyakum as-salasa, an sa mun son abubuwa uku a wannan duniya. Yace na farko at-tib, ko at-tame at-tib, turare, an sanya masa san turare, manzo Allah yana amfani da turare, na batun fahimta. Sai dai kai in za ka yi amfani da turare, ka nemi turaren da kowa zai iya jin daɗinsa, kar ka zama tunaren ka kai ɗaya kake jin daɗi ka shigo cikin mutane. Yawwa da ti ka duba tunani wanda yake abin da Bature yake cewa very cool, tare da yake ba yi da daga hankali, duk inda ka saka ka shiga kowa zai sha'awar irin wannan tunani. Da watan fahimta, da kar ka je ka ɗauko tunani da ka shiga wani zai canja sahu. Annabi yakan yi amfani da tunani, yace hubbiba ilayya min dunyakum as-salat, an kawata mun san abubuwa uku a wannan duniyar ta ku, yace addu turare, wannisa da mata, yace wa qurrata aini, amma inda nake samun sanyin idanu da ji dadi fi sala, a sallah ne. Idan abu ya daga masa hankali shine sai zo yace bilal arhina, sama mana sauki. Sai kawai Bilal ya ce as-salatu jami'a. To anan malam ya ce malamai sun yi sabani, shin sallar idi za a yi mata kiran sallah irin sallar da ake wa sallah ta kusufi, ko ba za a mata ba? Shi ne ya ce qila yunadi laha, wasu malamai sun ce za a iya yi mata wannan kiran qiyasan alal kusufi, saboda sun yi qiyasi da sallah ta kisfewar rana ko wata. Ina wata mabuyinta, kun ga sallar kisfewar rana ko wata ya kamata in mun zo mu yi practical, kyanta ranar da za a yi a ce za mu yi sallar, saboda da yawa yanzu an ce mutum ya yi sallar ba zai iya ba. Sallah ce mai raka'a biyu, ruku'u hudu, sujada hudu, kaga sai an koya ku, sai an yi ta a yawace, ya kamata mu san irin wannan. Wakila la yunadi laha, wasu malamai suka ce a ba za a yi mata kiran sallah, wa hadha alqawlu huwa sahih, malai ce malaman da suka ce ba za a yi bata irin sallah ba. Wacce wannan magana ita ce magana mafi inganci, li'anna al-ida waqa'a fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, domin sallar idi ta yi ta faruwa a zamanin annabi mai kira da amincin Allah su tabbata a gare shi, maratin kathira da yawa. A fara sallar idi a wace shekara? Amin faɗa wata sati biyu ko? Oka ce shekara ta farko bayan annabi ya hijira daga Makka zuwa Madina aka sunnanta yin sallar idi. To kaga ya yi karamar sallah ya yi babbar sallah. Ya yi shekara nawa a Madina? Ya yi shekara nawa a Madina? Goma. To kaga shekara goma. Shi sa ya ce wannan sallah ta maimaitu sau yawa. Walam yakum yunadi laha, amma ko ba zan ana mata kiran sallah ba. To idan an yi a zamanin manzon Allah ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, ko ba a yi kiran sallah ba, kaga walayan sai ku kiyasu. To yin kiyasi alal khusufi, a ce za a yi kiyasi, a yi kiyasi da kisfewar rana ko wata don irin yadda ake kiran mutane su zo su yi wannan sallah ɗin, ba za a yi kiyasi da wannan ba. Don me yasa? Saboda ai an yi ta zamanin annabi, kuma annabi bai ce a yi ba, ko bai umarni da a yi ba, ko ba a gabansa ya tabbatar ba. Da wa'innan su suke tabbatar da me wanda bai zama sunna, ko dai a yi a gaban annabi bai yi magana ba, ko a yi ya tabbatar da abu, ko kuma ya yi umarni da a yi, ko kuma shi ɗin ya yi ko ya koyar. To babu ɗaya da ya faru, kun ga kenan ba za a yi wannan kiyasin ba. Lianda kusufa ya ti baktata, bale ce domin abin da yasa shi kisfewar rana ko wata zuwa yake yi ba ga tauba tsammani. Duk da cewa a wannan zamani ana tsammanin sa ko? Don ana me? Masu ilimin hasashe sukan bayyana cewa lokaci kaza ana tsammanin za a samu me kusufi na wata ko kusufi na rana, kuma zai ɗauki daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza. Kun ga a wannan babi akwai maganganu da yawa, da in Allah ya sa mun zo kai lalle za mu yi magana don mutane su yi taka tsantsan da ilimin hasashe. Domin yana iya taɓa aƙidar mutum, yana iya taɓa tauhidinka, yana sa ka bar karantarwar addini. Duk 'yan ilimin hasashe sun koyar da wannan, amma don mu fahimta yanzu yaushe da idan aka ce yau za a yi wata ya kamu da jinya, a za a ga ana ta salati ana ta, duk da cewa wa'annan ɗin su kansa ba hanya ce da musulunci ya koyar ba. Me musulunci ya koyar? Shi ne yin sallah da yin addu'a da yin istighfari da sauransu, amma ba a ɗauki yawo a yi ta yawo a gari ba. To shi kansa wannan na yawo a garin, wannan ilimin hasashen ya kashe shi. Tsoron da ake ji kan duniya da tashi duda su da shi tsoron, ce awa biyu zai yaye shi ɗin kana da yaƙiri ko? Kuma Allah ya ce wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa, ba ma aiko da aya sai dan ta zama tsoratarwa. Kun ga wannan tsoratarwa an cire ta cikin mutane. Saboda so da haka sai mu yi taka tsantsan da ilimin hasashe. Ba a kore ilimi, amma ana kore shi in zai taɓa tauhidinka, in zai taɓa aƙidarka. Allah ya dakatar da mu. Da haka shi sa ya ce ba za a yi kiyasi da wannan ba. Ina fatan fahimta, domin ita sallah ta idi ai ta kusufi takan zo ainihin ba zato ba tsammani, ba ta da ɗan adam ya sani ba. Bi khilafil idi, safanin sallah ta idi ita kan damu ana sanar da ita, ba zama ta shiri cewa azumi zai shigo ba. To in azumi ya karshe kuma ai muna ta shirin za mu je sallar idi, da ko a bayyana ko kara kira mutane za su ci. Shi sa malamai suka ce ba za a yi wannan kiran sallan ba. Da fatan fahimta. Yawa, yace anna sunnata, lalle sunna an tabda al khutbata ko khutbata al idi. Abinda ya zama sunna kuma na biyu, abinda za mu fitar a cikin hadisin shine ko abu na uku, yace yana daga cikin karantarwa na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh an zo khutba a fara bilhamdulillah, da godewa Allah. Ina fatan fahimta. Ana idan an zo za a yi huduba, ana so hudubar ta fara da godewa Allah. Sai za ku ji in annabi yana huduba yana cewa innal hamdalillah, kun ga an fara da mai da godewa Allah wassalai alai da yabo kuma a Allah din ta'ala wa amma qaulu ba'dul ulama yace amma magana to su daga cikin malamai da suke cewa mai innahu yasallu an tabda'a bit takbiri an sunnanta idan za a fara kuduba a fara da kabbara ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar qaulun da'if alaji wannan magana ce mai rauni ba ta da asali saboda haka wanda zai fara kuduba da mai zai fara da godewa Allah ta'ala da kuma yabo ga Allah madaukakin sarki da abin da ya kama da haka Allah ya danta da mu sannan yace inna hadhihi al-khutbah fi eid al-fitr kama jaa fi riwayatin ukhra yace wannan kuduba idan a sallah ta karamar sallah ce kamar yadda yazo cikin wata riwaya ta daban wa alaihi kuma akan sa wal mustahabu fi khutbati inda al-fitr abinda aka so a wajen kuduba a lokacin bude baki na azumi an yi idan nasa shine yayin mutane wa'azi wa yadhkiruhum yatanasar da su wa ya'muruhum bi taqwallahi ya kuma umarce su da jin tsoron Allah ma'ana ana so huduba ta malami da zai yi huduba ta kunshi wa'annan abubuwa na farko ta kunshi wa'azi na biyu ta kunshi tunasarwa na uku ta kuma umarce su da kiyaye dokokin Allah duk wanda zai yi huduba ana so hudubar sa ta kunshi wa'annan abubuwa din na fatan baita ashe kun ga ya kamata irin wa'annan abubuwa mu san su da in mun je jin wa'azin ko mun je sauraron limami da yake yin hudba za mu fahimci ina ne direction ko ina ne matafiya ko ina ne mahanga na jawabin da zai wa mutane tun daga irin abin da aka so ya karantar da mutane lokacin da ya zo yin ainihin hudba wa amma qaulu ba'dul fuqaha yace amma magana ta wasu daga cikin sashen malaman fiqh inna sunnata cewa sunna an takuna bawdhu'il khutba eid al-fitr ahkamu az-zakati wal-fitr cewa wasu malamai na fiqh sun suna da fahimta hudubar da ya kamata a rubuta limami ya yi wa mutane a sallah ta karama lokacin da aka zo yin sallar idi shine musu huduba akan abin da ya shafi zakka da dukiya da kuma zakka ta koro saboda wannan lokaci da kuma hukunce-hukuncen wannan wa ma ya ta'allaqu biha da abin da ya rataye da wannan yace mala yace amma wannan magana ma magana ce mai rauni yace li annan nasa domin su mutane kada addu zakatul fitr ai ga wannan su zo masallaci ma su fitar da zakka ta kono ko zakkar kono kowa ya fitar da ita ya kawo to kaga ai babu hikima ka je musu ku fitar da zakka ku yi kaza kaza da ya kamata ita a gabatar da ita ga banin wannan lokaci saboda me hikimar yin wannan zakatul fitr don a wadatar da marashi wanda bai da shi irin abincin da ake rarar sallah kai baka da shi amma wani in ya fitar sadakar sa ya baka kuma ka saba yadda zaka dafa naka abincin to shine hikimar da yaka ce sai an zo yi sallar idi an kafin a maka huduba kai da ga babu hikima ce shi sa bala yace wannan magana ce mai rauni abin da aka fi so shikenan ayi wannan sannan alhassu ala ta'atillahi da kwadaitar da mutane a bisa yi wa Allah madaukakin sarki biyayya wa targhibi mimma inda Allah da kwadaitar da mutane abin da ke wajen Allah me yake wajen Allah aljanna rahama gafara cinkai za a kwadaitar da mutane su nemi rahamar Allah za a kwadaitar da mutane su nemi cinkan Allah su nemi gafarar Allah tiyaya a koya maka cewa dole bin da kai bai gagare Allah ya bi maka kuma a sa maka kwadayin cewa ba a daina tsammani daga rahamar Allah duk yadda kai wa Allah laifi idan ka tuba ka zo ka gyara Allah zai karbi tubanka kamar yadda shi Allah din ya faɗa ga ko Allah ce kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu
dan irin wannan ayoyin ta jawo mutane don su gane cewa Allah madaukakin sarki mai rahama ne mai jin kai ne kuma in an nemi rahamarsa Allah zai bada rahamarsa zai yafe zai bada jin kai da dan adam yake ne
kuma koya mutane su samu yakini karkaro ki Allah kana shakka ba roƙon Allah ana shakka ana roƙon Allah da yakini ka samu yakini a ranka cewa in kai wannan abun Allah ya karba duk abin da ka roƙi Allah kar kai shakka Allah zai iya yi kuma Allah zai maka kuma kai kana cikin bayan Allah da Allah ya ce zai amsa addu'arsa sai ya zaka yin roƙonsa to shi zai ce wal alhaqqu ala da'ati llahi kwadaitar da mutane a bisa yiwa Allah da'a wa targhibu da kwadaitar da mutane mimma inda llahi abin da ke wajen Allah na aljanna da rahama da jin kai da gafara da tsoronsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya je zai kai da wani bai da lafiya don ku gane idan kai musulmi ne musulmi usulubinsa na kirar musulmai ɗan uwansa yaya za a yi su yarda da Allah don su samu rahamar Allah usulubin da ya kamata mu rika kenan ya za a yi musulmi ɗan uwanka da wanda ba musulmi ba zai gane wane ne ubangiji yayi kwaɗayin abin da ke wajen ubangiji don ubangiji ya karɓe tubansa ya gafarta masa ya sa shi kuma cikin gidan rahama ko ga dole sai an kwaɗaitar da mutane waɗannan dan haka sai a koya mutane irin wannan to shi sa manzon Allah ko ziyara ya je in mutum bai da lafiya annabi kwaɗaitar da shi yake yi ya samu rahamar Allah fatara in ya je Muhammad Nasiruddin Albani a cikin littafinsa ainihin mai ahkamul janaiz ya saka wata yar karamar kissa ta wani bayahude ko kuma ta wani mutum mara lafiya annabi ya kai masa ziyara yana kwance sai ya ce masa kai fa taji duka wani yaya kake ji sai ce wallahi ya rasulullah inni la arju llaha wa inni akhafu dhunubi ya manzon Allah ni ina tsammanin Allah zai min rahama amma ina jin tsoron zunubaina to kun ga waccan raja shine targhib wannan khauf shine tarhib tsoro da kwaɗayi to sai annabi ya ce masa babu wani mutum da waɗannan abubuwa guda biyu za su haɗu a cikin zuciyarsa face Allah ya bashi abin da yake tsammani ya kuma tsayar da shi daga abin da yake jin tsoro bai masa ya kwaɗaitar da shi su ba a kore mutum fata za ka yi shi mara tsira kamar yadda kake tsammanin ka tsira to fata za ka yi wannan ɗan uwan shi ma Allah ya tsayar da shi shi sa dan malam ya ce ana so a kwaɗaitar da mutane yi wa Allah da'a da kwaɗaitar da su kwaɗayin abin da ke wajen Allah sai ya ce wa tarhib da tsoratar da su minan nari daga wuta ka tsoratar da mutane daga wuta wayar irin wayannan abubuwan da aka bamu labari na cewa an kunna wuta tana fara ta koma ja ta koma yellow ta koma kaza har ta zama wakakirin aka kure ta ba abin da za ta ci tana cin jikinta ta kai kuka to tana cin jikinta ranar da aka ɗauki wanda za a sa shi a ciki shi a zai shi daga ya kamata mutum ya tsorata shi sa sahabbai da suka san wuta akwai wanda Qur'ani ya kashe su saboda an ba mu wuta irin su Hanzala ko katilul Qur'an kawai aka karanta ayan Al-Qur'ani sai shi ne kawai saboda an ambaci wuta a ciki shike ran fadi ya mutu shike kira shi katilul Qur'an saboda tsoron wuta da suke ji dan adam ba zai gane ba Sayyidina Aliyu Allah ya gara mishi yadda kamar da wani malami ya faɗa a cikin wani littafi mai suna laysa min qaulin nabi wani malami ne ya tato wadansu maganganu da ake danganta su zuwa ga annabi sai ce duk irin waɗannan maganganu ba maganganun annabi bane sai ya rubuta littafi a kai to cikin irin wannan maganganun sai yake faɗan wata magana yake cewa sayyidina Ali yana cewa annasu liyam wa idza matu intamu
mutare bacci suke yi amma in mutun ya mutu zai farka daga wannan bacci yanzu kana duniya kana dage kafarka kana holewa kana komi a bacci kake yi zaka je lokacin da ba za ka yi bacci ba me yasa yace in an sa mutum a kabari lokacin zai farka daga wannan bacci mai nisa wanda muke yin sa yanzu saboda haka yan uwa wallahi mutu tsoron wuta manzo Allah dan ya tsorata mutane yake riya wa Aisha ittaqin nar walau bi shiqqi tamratin ke Aisha ki tsoron wuta ko da dibino zaki tsaga haka ki bai wani sadaka don Allah ne sun tanki da wuta ki kar ki zo baki ai kaga kenan ya kamata mu gane haka dan haka yace a kwadaitar da mutane wanda zai huduma ya kwadaitar da mutane su yi wa Allah da'a ya kwadaitar da mutane su nemi abin da ke wajen Allah ya tsoratar da mutane daga abin da na wuta da Allah ya tare da ga mutanen da suka saba masa a tsorata mutane cewa mutum ya nesance ya nesanta kansa da sabawa Allah ko na biyar ko na shida fa'ida ta biyar ko ta shida a cikin hadisi yace mashru'iyyatin wa'zin nisa mun fahimci ai shar'anta yin wa'azi a mata a cikin me wannan hadisi domin ita ummu adiya ai jabir wanda ya kawo wannan hadisi ya gaya mana cewa me manzon Allah ya shiga cikin mata ya ji ya musu wa'azi bayan ya musu wa'azi kuma yace su kawo sadaka to sai muka gane ya halatta ayi wa mata wa'azi wannan gaba ce wanda ake ta rigima har gobe ko wasu malamai suna ga ba da za a yi ka je kai wa mata wa'azi tun zamanin Shehu Usman Dan Kwaduwa ake rigima da mutanen yamma da mutanen gabar dawa don kunta Shehu Borno da sarakunan su suna ga ba za a yi wa'azi a mata ba Shehu Usman Dan Kwaduwa da dan uwansa Muhammad Bello da sauransu Abdullahi Gondo su kuma suna ga ba da za a yi abinda Allah ya daura wa ɗa namiji ya daura wa ɗa mace idan ɗa namiji ya san abin da yake haƙƙin Allah akan sa mace bata sani ba wanda aka hada shi da ita ya ci amanata dan ka dole a koya mata kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mata ya je ya koyar da su ya ibi su Bilal da sauran sahabbai sun je su yi musu wa'azi sun sa musu lokaci yana zuwa yana musu wa'azi dan haka yin wa'azi abu ne wanda shari'a ta tabbatar da shi yace annan nisa a takunu me bidatin suna zuwa wuraren gidi ana rijali za a nesanta su daga mazaje hatta fil masjid har a masallaci mata za su je masallaci amma za a nesanta su da maza can gefe na batun fahimta haka ana musu haka sannan abu na uku ko na hudu na gaba karkashin wannan yace annan nisa aksaru ahlin nan cikin hadisin an ce mata su ne mafi yawan yan wuta to dan me yasa to shine sai mala yace wa qad bayyana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sabab yace amma annabi yayi bayanin dalilin da yasa mata suka zama su suka fi kowa yawa a wuta sai yace as-sababul awwal dalili na farko kufrani haqqi zawj kafar cewa haƙƙin miji babu yawancin mata suna da wannan illar butulci da kafar cewa tukkutar ima da miji yau mata sai ta ki yadda idan tsayanta ta moka duk dangi a taru a bata hakuri ta ce ba yi da wani alkhairi wa da dai ko ka damu da shi duk alkhairin da kai ka fita da rana ka fita da daddare ka fita da kaza ka fita da kaza amma dukka za ta ce ba ka da wani alkhairi ba ruwanta saboda me saboda haka Allah ya ce su suna da me suna da butulci wanda wannan bai cikin ɗabi'an namiji namiji bai da ɗabi'an butulcewa ni'imar da aka masa akan samu wani kai masa dukkan alkhairi kuma ya sa ya ce kai mugu ne ya ki sauraron ka ya ma ainihin aibata ka to shi sa a musulunci hatta makirci ce haka ka iya ba dan kai makirci ba sai dan ka kare kanka eh ba dan ba in baka san yadda ake makirci ba sai wani ya je dilbi haka a cikin rami lokacin Umar dan Khattab
akwai wani sahabi da Umar ya bashi gwamna, mutanen garin ba sa son ko mutumin kirki ne sun rasa za a yi a cire shi, sai suka yi mutum suka tara kuɗi suka kai wa Umar suka ce ga kuɗin da wanda yake ɗiba, suka ce ga kuɗin da wanda yake ɗiba, ya ce wannan kuɗin ne yake da ya aika yanzu, da ya zo ya ce ga kuɗin da aka ce kana ɗiba kana tara, ya ce to ai ranka ya ɗe Amirul Muminina ai ba za mu gane ba sai an kirga, sai an kirga kuɗin da aka kirga, zai ce wannan ɗaya bisa uku ne ka nemo su su kawo biyu bisa uku ba ma kirki ba ne, sai ce ɗaya bisa uku ne ka nemo su ya Amirul Muminina su kawo biyu bisa uku, da suka zo aka buga sai suka ce wallahi mu muka tsara kuɗi saboda ba ma son sa, ya ce to kaji ban kana tare da mutane sai ka iya bakirci kuma ka yawo zai ka sha wahala, rawa ta fahimta sai dai kawai in kana tare da mutane wani ka san makirci haka maka sai ka bari Allah zai saka maka in ba za ka iya rama ba, amma kalama ɗin su gane cewa ka san me suka yi. Aku ga daga baya ya ce Umar, Umar wannan kuɗin ɗaya bisa uku ne ni kuɗin da tara kai ya fi wannan yawa, ka kira su su kawo kuɗin kuma talaka da ba su ne da za su kaga dole gaskiya ta kuma yana to haka ake alimtul sharra la li shar, ka san shari ba dan kaiwa wani shari ba, sai dan ka kare kanka sai je maka shari kana garin ba aka bare kuma wallahi dilmi aka shikenan kuma kashi. To mata suna da irin wannan, suna da kafircewa na imamin, shi ne ce asabul awwal kufranil haqq, kafircewa haƙoƙin miji wanda mijin Allah ya ce ki masa kaza ki masa kaza sai su ki, ko kuma kai mata duk goma ta arziki ta ki gode maka sai kai hakuri, amma an gaya maka yadda suke. Asabu sani, dalili na biyu da za su zama ƴan wuta masu yawa shi ne ce mai allani wa shaka, zage-zage da ashab da tsinuwa da kuma mai yawan kai kuka, kaɗan sai ta yi kuka ai ta ba a son ta ba a son ƴaƴanta ba a kaza kaza, duk da halin mata ne. To a bisa wannan dalili da kuma koyar da ashab da tsinuwa da zage-zage, Annabi ya ce to waɗannan dalilai biyu su zai sa su shiga wuta, da haka ku dinga koya ƴaƴan mata kar su zama mata masu zagi, kar su zama mata masu ɗabi'a irin wannan. In kana da ƴa ka dinga koya mata, in mijinta ya mata alheri ka ce ki gode masa, ki addu'a ki nemi cewa Allah ya masa albarka, shi sa idan kana da ƴa ka koya mata tarbiya, wani kawai tarbiyan ƴarka zai je zai ce yana son ta. Umar dan Khattabi a cikin wani littafi sunansa Fannu Ta'awun Baina Zawjaini, sunan littafi malami ya kawo ta ƴar karamar iska kissa akan Umar. Wata ran Umar da daddare yana shugaban musulmai sai zo yana yawo a cikin gari, yawon da yake sai zo wani gida sai ji uwa da ƴa suna jayayya. Akan me suke jayayya? Uwar ta ce wa ƴar ki ɗebo ruwa ki ƙara a nonon nan sai yayi yawa, sai ta ce a mama Umar ɗan Khattabi Amirul Muminin ya haramta haka, sai ta ce mata to Umar ɗin yanzu yana ganin ki ne, ashe Umar kuma yana da yana ina laɓe yana ji, sai ta ce a Umar baya gani amma ubangijin Umar yana ganin mu, Umar baya gani na amma ubangijin Umar kuma yana ganin mu, ni da ke ya za a yi? Washe gari sai Umar ya zo a guje kun gidan ya ce yana nema wa ɗansa Asim auren wannan yarinya, kaza mu kwaɗayin kuɗi ne yake gemu neman aure ba yawa, shi sai zai ce yana nema ɗansa Asim auren wannan yarinyar da suka yi aure, wannan yarinyar ta haifi mata guda biyu cikin ƴaƴan da ta haifa jikanunta aka same Umar ɗan Abdulaziz. Wannan Umar ɗan Abdulaziz ɗin saboda nagartar uwar kakarsa Allah ya samar da shi, shi ake wa laƙabi da mai Al-Khalifatul Khamisa, khalifa na biyar, tsakaninsa da khalifofi na biyar ɗin an samu mai mulki ya kai na shekara 30 ko sama da haka, amma ana kiransa Khalifa na biyar saboda adalcinsa. Da watan fahimta, so kaga mu sai mu kaddara, sai ka tara abin duniya, mu koya ‘ya’yanmu mata tarbiyyar, mu koya musu zama masu godiya ga Allah, zama masu godewa mazajen da Allah ya haɗa su zama. Mu dinga faɗa a ‘ya’yan mata, kar ku dinga wannan bai da kyau, zai zama dalilin da mace za ta shiga cikin wuta. Darasi na 11 wanda za mu fita da ciki yace anna sadaqa sababul linnajati minan nari, yace sadaqa dalili ne da ke zama dalilin da dan adam zai fita daga wuta. Haka duk wanda yake so kare shi ga wuta ya yawaita sadaqa. Sadaqa tana zama dalilin da dan adam zai fita a wuta li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sai da faɗin sa mai tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi da yake ce musu mai tasaddaqna, baya ce musu yabbi yawancin ku ɗan wutar, sai ce to ku dinga sadaka. Ashe abin da zai sa su kubita daga wancan masifa ta faɗa wuta, sadaka tana daga ciki. Shi sa malamai suka ce ko wani abu ne ya dame ka, misali kana aikata wani saƙon Allah, kai ka daina, ka kasa kai yadda za ka yi ka daina wannan sabon Allah ka daina, suka ce ka dinga sadaka, ka yawaita sadaka, Allah zai raba ka da wannan abu. Idan jinya kake fama da ita ta ki warkewa, ka yi sadaka da nufin Allah ya warkar da kai, wallahi za ka warke. Hakimin Nisaburi ya kamu da wata jinya a fuskarsa ta wani ciwon fata, ba inda bai je ba neman magani, sai bai warke ba. To kun ga malamin hadisi ne, sai karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa dawu mardakum bisadaqat, ku yi jinyar marasa laifiyanku da sadaka. Da karanta wannan hadisin sai ya koma garinsu, sai ya bincika menene mushkila ta mutanen garinsu, sai ya gane ba su da matsalar da ta wuce ruwan sha, sai ya je ya fitar da kuɗi, ya tona katon bohol, ya tona shi, ya gina shi, ya sa a ransa, ya yi wannan sadaka don Allah ya raba shi da wannan jinyar. Ya ce bai kwana uku ba wallahi ya warke. Su kaga shi kenan abinda Bahaushe yake cewa mai la yarbu sadaqatu illa mene jarabat illa bi sadaqat, gaskiya ne kenan, la yarfa'u al jarabat illa bi sadaqat, ba a ɗage masifu a ɗan adam sai da sadaka. A shi haka ne, to kuka a nan manzo Allah malai ya ce sadaka tana daga cikin abin da zai tsirar da mutum daga wutan jahannama. Shi sa cikin hadisin Annabi bayan ya faɗa musu sai ce tasaddaqna, ko mata ku fitar da kuɗi ku yi sadaka, wata ci da ɗan kunnanta, wanta cire warwaranta, wanta cire sarkarta, wanta cire mundurwanta na ƙafa, duka dinga bayarwa. Don me? Don suna so Allah ya kuɓutar da su daga wutan jahannama. Shi ya kamata ‘yan uwa mu yawaita yin sadaka don samu wannan, don tsira Allah ka tsira da mu daga wuta. Malayin kawa hadisin can da muka karanta na Aisha ya ce wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, da kuma faɗinsa mai tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, da yake cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin, ke Aisha ki tsoron wuta ko da da ba da tsagin dibino ne, don Allah, Allah ne santa ki da wuta, to ki haka kana da son lokaci. Shikenan sai mu tsaya a nan ko wannan shine sharhin da malamin yayi akan wannan hadisi, kuma lalle mun samu fa'ida. Yawa Allah da ta dauki dam daga hadisi na gaba, shine hadisin Ummu Adiya, zamu iya karanta shi kawai dan mu ji ma'anar sa. Amma ina ga rai daga wannan kan za a riga karanta ko ne ayi da to Allah ya sa muna raye. Muna roƙon Allah ya kai rayuwar mu cikin watan Ramadan, ko eh, don an ce sahabbai sukan yi addu'a wata 6 bayan azumi, Allah ya karbi azumin su, sukan yi azuwa wata 6, Allah kuma ya ƙara kai su cikin watan Ramadan, saboda darajoji da fa'ida da dan adam zai samu in rayuwarsa ta kai watan Ramadan. Allah ya raye da mu zuwa wancan lokaci, Allah kuma ya sa mu shiga watan cikin lafiya da koshin lafiya, ya kawo ba mu damar yin asalin ibadar da ake so a cikin wata. Ina ga sai mu tashi akan wani hadisi da Ummu Adiya Al-Ansariya wanda ake kiranta musaiba ko in Allah ya kai mu sati sai mu karanta bidan rafada ya zama daidai Allah ya ba mu lada ya ba mu ikon kiyayewa wanda kuma da fada bisa kuskure to Allah ya gafarta mini kada Allah ya ba mu ikon aiki da abin da yake na kuskure Allah muna Allah ta'ala muna tawassuli da wannan haduwa muna roƙonka Allah ka biya mana buƙatunmu na alkhairi Allah ka yaye mana dukkan fitinu da suke kewaye da mu ƴan uwanmu da suke gidaje da asibitoci ba su da lafiya Allah muna roƙa muna roƙonka ya Allah ka ba su lafiya Allah jinyar da suke ka ba su lada akan ta Allah ka sa ta zama dalilin kankarar zunubai da gaba ɗayan zurban da suka aiwatar mu da muke da lafiya Allah muna roƙonka ka ƙara mana lafiya ka ba mu ikon sarrafa lafiyar mu wajen yi maka biyayya Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu mai albarka Allah ka ƙara mata albarka ka ƙara mata aminci da zaman lafiya yankunan da suke fama da masifu da wahalhalu na rashin zaman lafiya Allah muna roƙonka ka kai musu aminci da zaman lafiya wuraren da suke da aminci da zaman lafiya Allah ka ƙara musu Allah ka ƙara aminci a ƙasar nan Allah wannan hali da muke ciki na tsadar rayuwa Allah ka sauƙaƙa mana wannan tsadar rayuwa Allah ka kawo mana mafita a ciki Allah ka kawo mana mafita a ciki Allah kai ne abin nufi da buƙatu kuma kai ake kai dukkan buƙatu zuwa gare ka ya Allah mun dunguma zuwa gare ka mun kawo buƙatunmu ya Allah Allah ka biya mana buƙatunmu na alkhairi ba su suka da suke kewaye da mu ya Allah Allah ka ba mu yadda zamu Allah ka ba mu yadda zamu Allah ka kawo mana mafita a kansu Allah ka ba mu ikon warware dukkan wani bashi da yake tare da mu ya Allah ka kyauta da wannan ƙasa ta mu Allah ka sa tausayi da jin kai cikin zukatan shugabanninmu Allah ka ba su tausayin al'umma Allah ka sa musu tausayin ƙasa da 'yan ƙasa da al'ummar ƙasa baki ɗaya Allah ka fitar da ainihin mai buri da ainihin san tara abin duniya cikin zukatansu ka sa musu kwaɗayi da tausayin al'umma Allah 'yan kasuwarmu ka yi albarka a kasuwancinsu ka sa musu tausayi da ainihin jin kan al'umma su ma cikin rayukansu Allah ka sa mu samu sauki سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين.